Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Niyar Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da ake ciki da ya sanya Majalisar Dokokin Najeriya ta tattauna muhimman lamura ba bayan dawowa zama. Su kuma kungiyoyi masu zaman kansu, jami'an tsaro da 'yan jarida sun yi zama a Maiduguri inda suka tattauna kalubalen tsaro. A jamhuriyar Niger, bana shekara 31 a jere, dalibai na fitowa don nuna juyayi ga kashe 'yan uwansu uku a wata zanga-zanga. Kazalika muna da rahoto kan yadda masana suka ce rashin cika alƙawuran kamfen na wasu 'yan siyasa na ƙara jefa jama'a a kuncin rayuwa. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin nan, a dakaci labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake yi kan tunzura magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki, yayin da a watan jiya suke shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba. 'Yan majalisa 56 ne suka amince da a ci gaba da shari'ar, yayin da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau Laraba. Kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan kokonin tsarin mulkin Amurka ya bada kofar a tuhumi Trump yayin da ya riga ya bar office. To, shugaban Amurka Joe Biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen ragewar halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Da manema labarai suka tambaye shi a jiya Talata, shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin? Sai Biden ya ce, a'a, ba na kallo, inda ya ƙara da cewa Amurka ta yi asarar rayukan mutum 450,000, kuma akwai yiwuwar adadin ya ƙaru idan ba mu hanzarta ɗaukan matakan da suka dace ba. Shugaban na Amurka ya ƙara da cewa sanadiyar cutar ta COVID-19, yara da dama suna kwana da yunwa, iyalai da dama suna shiga fargabar yiwuwar rasa abincin da za su ci. Biden ya ce ba zai sake yin magana akan shari'ar ta shirin tsige Trump ba, wanda ya kayar a zaben da aka yi a watan Nuwambar bara. 'Yan sanda a Myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a Naypyidaw, babban birnin kasar, inda suka yi ta harbin gargaɗi tare da amfani da harsasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran. Rahotanni sun ce akalla mutum 2 sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kirkirsa ta bindiga ce. Zanga-zangar ta jiya Talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jere, inda masu boron suka yi birzda matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar, wacce ke adawa da hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi. Shugaban tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar COVID-19 a China ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu ɓarkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ɓullata a watan Disambar 2019 a birnin Wuhan. Peter Van Embrick, wanda kwararre ne a fannin yaki da kwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya WHO, ya faɗa a jiya Talata cewa bincikensu ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta COVID-19 daga jemagu aka samu ta, inda ya ƙara da cewa ba kuma lallai ba ne a ce jemagun daga Wuhan suka fito. Tawagar dai ta ziyarci kasuwar da ake sayar da dabbobin ruwa, wacce a nan ne aka yi amannin cutar ta fara ɓulla. Baya ga haka sun ziyarci cibiyar binciken kwayoyin cututtuka a Wuhan da wasu ɗakunan bincike da kuma cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka a Wuhan. Wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan a ranar Talata sun halaka 'yan sanda aƙalla 10 da jami'an gwamnati, kwana guda bayan wani gargaɗi da wani janar ɗin sojin Amurka ya cewa tashin hankali ya yi yawa a ƙasar ta Afghanistan. 4 daga cikin mutanen da aka kashe fararen hula ne da ke aiki da gwamnatin ƙasar, inda wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba su karbe su har lahira a Kabul. Har ila yau a wani hari na daban an kashe wani direban ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan wanda ya rasa ransa bayan da aka tada bam a motarsa, sannan wasu 'yan sanda 5 su ma sun rasa rayukansu a wasu hare-hare biyu da aka kai daban-daban a lardunan Herat da Bagdis. Wani rahoton sirri na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa Koriya ta Arewa ta yi amfani da hanyoyin yin kutse a rumbunan bayanai wajen satar ɗaruruwan miliyoyin daloli domin samun kuɗin ƙera makamin nukilinta, ciki har da shirin ƙera nukilinta mai nau'in ballistic, abin da ya karya dokar ƙasa da ƙasa. Rahoton wanda aka kwarmata ma kafafen yaɗa labarai a jiya Talata ya ce Koriya ta Arewa ta yi nasarar bunƙasa shirin makamin nukilinta da masu linzami a bara, duk da cewa an saka mata takunkumin ƙasa da ƙasa.
Shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Najeriya ta dawo zama, inda a majalisar dattawa aka karanta wasiƙu daga shugaba Buhari na neman tantance sabbin hafsoshin soja da sauransu. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake tsammanin majalisar za ta aiwatar da ayyuka da dama da suka faru lokacin da 'yan majalisar suka tafi hutu. Wakiliyarmu Madina Dauda ta zanta da Sanata Hassan Nasiha Gusau, wanda ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da majalisar za ta gudanar.
Aikin majalisa yana tafiya a kan tsari. Mun dawo gajeren hutu, shugaban majalisa ya karanta mana saƙonni na shugaban ƙasa, don ba ga al'amarin shugabanni na tsaro ba aka canza. Sannan na biyu, kafin mu tafi mun yi passing budget, domin shi budget yana da tsari, kuma sannan tun January muka tunanin za a fara shi, kuma muka gudanar, kuma aka aiwatar. Sannan al'amari na tsaro a ƙasar nan shi ne sha ma kowa kai a cikin wannan lokaci. Wannan yana cikin tsarinmu, da izinin Allah ta'ala za mu yi bills, kuma za mu yi motions a kan huskar tsaro. Wani irin mataki ne sabbin wa'annan shugabanni za su ɗauka? Wannan hasashen tsaron suna su zo a gare gwanmu, kuma za mu tace su mu gani ko mu gane ƙwarewarsu da ƙoƙarinsu.
Ina ga batun jakadu waɗannan tsofaffin hafsoshi da aka ce za a kawo muku sunayensu?
An kawo mana sunayensu dukansu, irin General Borotai da dukkan sauran wa'anda zamantu tsofaffin hafsoshi ne shugaban ƙasa ya buƙace da cewa mu dibi lamarinsu domin su zama su ma jakadodi na Najeriya, domin su ma suna da ƙwarewa.
Yaushe za a yi duk waɗannan ayyukan?
Ai, dama da zarar an karanta abu, kwamitota da ke da haƙƙi su ake aika ma. Akwai kwamiti na defense, akwai kwamiti na security, foreign affairs. Kwamitota kowane zai je ya ɗauki nashi wa nashi, kuma ya gayyato waɗannan mutane, domin ba abu bane na tsayawa. Waɗannan ɓangarora guda uku duka abu ne masu muhimmanci a Najeriya, kuma abu ne wanda ake jira. Bizin Allah ta'ala, uzurin da gaugawa za mu aikata, kuma mu maimaita shugaban ƙasa dukkan buƙatun da ya turo mana.
Sanata Hassan Nasiha Gusau kenan a zantawarsa da Madina Dauda. A Maiduguri, ƙungiyoyin kare muradun jama'a, jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki sun yi zama don tattaunawa kan lamuran tsaro. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya umarci mahalarta taron da suka fito daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Bauchi da kuma Gombe da su kokarin nemo mafita don kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da shi arewa maso gabacin Najeriya ke fama da shi. Professor Isa Martai Useni dai shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Borno, kuma ya gogeci gwamnan jihar.
Yadda za a yi a samu zaman lafiya ba abin da ya kai shi, kuma ya ce gwamnan da kansa ma yana abubuwa da yawa, kamar yana so ya komar da mutanen da suke IDP din nan zuwa ƙauyukansu, su ga NGO ko gwamnatin arewa din wanda za su zo su taimake mutanen nan, da su mutane civil society din masu ma su taimaka a samu zaman lafiya kafin a yi developing wannan state din nan. Ba zaman lafiya ba zai yiwu ba.
Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na shirin arewa maso gabacin kasar.
Yawanci masu aikata mahayyan abun asha din na matasa ne, in har matasa suna da abun yi, kuma mutane suna da hanyar da za su zo su tattauna da mutanen da suka zaba, ba za a samu wayannan matsalolin ba. Yanzu duk kyaunka in baka da wayansu abun da 'yan siyasa suke bukata, ko kuma baka a cikinsu, ba za ka iya zama a kan leadership ba.
Akwai wasu kididdiga da ka bayar cewa mutane 36,000 suka rasa rayukan sakamakon wannan rikici. Kamar nan ku samu wannan gida.
Muna aiki da jami'an tsaro da mu masu aiki a cikin jama'a da kuma Majalisar Dinkin Duniya, shine aka tara tun da aka fara zuwa Boko Haram zuwa yanzu shine number mutanen da suka rasa rayukan su.
Kuma Hassan yayi dai shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridurishin arewa maso gabacin Najeriya da kuma ita take tun daga jihar Gombe.
Wannan taro ne wanda muka zo mu tattauna mu ga cewa wani irin gudunmawa za mu bayar. Na farko, muna kira ga gwamnati su mai da hankali a bangaren harkar wato ilimin 'ya'ya mata, wato wato bincike ya nuna cewa yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wato kusan miliyan 11 sama da kaso 70 ya fito daga yankin arewacin Najeriya ne, sannan sama da kaso 55 ya fito daga yankin arewa maso gabashin Najeriya ne, misali jihar Bauchi, jihar Yobe da jihar Gombe da wasu jihohi suna daga cikin jihohi da suke fama da mutane da ba sa zuwa makaranta. Sannan akwai kalubale na rashin wato ingantaccen kiwon lafiya, misali ciwon tamowa yana dakile kwakwalwa ko kuma basiran yara. Idan aka haifi yara har Allah ya sa su kai shekara 5, za ka ce kwakwalwansu zai zama cewa babu basira, babu fasaha, babu kuma tunani. Sai ka ce waɗannan yara sun shiga kungiyoyi na ta'addanci ko kuma ƴan daba ko kuma wani abu makamancin haka. Shi sa muke ganin cewa dole sai an maida hankali a bangarori waɗannan guda uku da kuma kawar da talauci ga al'umma. Wannan yanki yana daga cikin yanki da ke fama da talauci. Sai mun maida hankali gwamnatinmu sun saka kudade masu dumbin yawa kuma an saki waɗannan kudade kuma an yi aiki da su, shine zamu gudu tare mu tsira tare.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Bana shekaru 31 kenan ɗalibai a jamhuriyar Niger kan shirya wasanni duk shekara da nuna juyayi ga kashe ɗalibai uku a yayin zanga-zangar neman inganta jami'o'in ƙasar. Yanzu dai an buƙaci ɗaliban da su sauya salo daga irin wannan gangami na wasanni zuwa taron addu'o'i ga marigayan.
Ranar 9 ga watan Fabrairu ta kowace shekara tun wannan lokaci ɗalibai kan gabatar da koke-kokensu gaban hukuma tare neman ta adalcin shari'ar kamuwa da hukumta waɗanda suka aikata wannan danya aikin. Siraju Mamman Sani memba ne na kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta jamhuriyar Niger ya kare sukar da wasanni da suke shiryawa a wannan lokacin ke sha maimakon yan addu'o'i kawai.
To duwa ga ranar irin wagga ta yau ta zagayo ta da watan Fabrairu, sitin ga muna meeting na mu hau mu tai zuwa Ramfon de Martir dan mu tuna musu addu'o'i kuma nuna alhininmu da abun da ya faru game da su.
To me yasa wani lokaci kuke shirya musamman wasu wasanni?
To wannan abuwa kuma ka san an ka ce tuna da mutane wanda suka rasu. To kuma abu ya kasance gida bi, bayan an tuna an nuna bi intiki, to ana dawowa kuma a jawo hankalin wannan ɗaliban da su adawai a ana zo ayi wasu wasanni saboda mi a dobe mutane wannan abun a cikin kansu su gane awo yanzu me ya kamata su yi su dora da inda wannan mutane. Shi yasa muna shiga wannan wasanni ba komai ba saboda fusulaje, saboda in an gaje fusulaje kamar mu dan yi da wani dan bin ciki daga cikin zuciya.
Daya daga cikin ɗaliban uku da suka mutu a wancan lokacin Aliyu na Hanci dan birnin Kwanni ne. Shi yasa jama'a a garin na birnin Kwanni a bana ke muhawarar cewa ya kamata ɗalibai su bar gudanar da wasanni a irin wannan lokacin, amma su yi mamatan addu'a kamar yanda kanan marigayin Aliyu na Hanci cewa da Amadu na Hanci ya bayyana mini.
Muna jin kamar mutuwar sabuwa ce tana zazawa mana rai, kuma muna samun ecijiyar a nan gida da scholar Elaf suna zuwa ana addu'a, muna jin daɗin haka. Wanda ya kamata dai mun yi son addu'an nan dai a taro malamai su yi addu'a a roƙa musu aljanna. Allah ya musu rahama ya kwantar da su cikin huta su samu rahama shi su samu aljanna, haka muke wata. Ya yi muna wani manifestation kenan duka.
Haka ma ɗaya daga cikin malama addini Islama na garin birnin Kwanni, Malam Ibrahim Balo Nijar, ya ja hankalin ɗaliban da su bar maganar wasanni a irin wannan lokaci.
Tana mamaci ba abin da yake bukata in ya mutu sai addu'a. A wasanni wannan bai halitta ba. Ai Allah da kansa ya ce ban halarci sama da ƙasa ba dan wasanni. Ni Allah ban halarci wani abu saboda wasanni.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Masu sharhi sun alakanta kunci da jama'a ke shiga a wasu sassan Najeriya da rashin cika alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Wannan bai bambance 'yan siyasar a dukkan matakai ba. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Matsaloli kamar rashin amana wajen gudanar da ayyukan hukuma, cin hanci, taɓarɓarewar tarbiyya da matsalolin rashin tsaro na daga cikin abubuwan da ke dagula samar da cigaba a ƙasar nan. Abubakar Muhammad Atiku Alen Kalgo a jihar Kebbi, dattijo ne a Najeriya.
Mutum guda bai iya tafiyar da ƙasar nan, mu al'ummar ƙasar nan mun kalalace, kowa munafiki. Mu dawo mu gyara kanmu mu daina son rai. Allah ya gafarta mu su Sardauna. Sardauna bai da ƙabilanci, kowa a yi cincinta abu, Sardauna ya bashi matsayinsa. kai Kirista ne, pagan ne, inda ka cincinci matsayi a arewa, ba a santa daban ba. Arewa din nan duk jiha guda ke da Sardauna ke riko duk jihar nan.
Ita kanta matsalar rashin tsaro da aksari ake zargin Fulani a cewar sa sakaci ne aka yi, ba a kula da bukatun su ba har lamarin ya kai haka.
Fulani nan ga Allah sun saki hanya, ba su da addini, kuma shaye-shaye ya shiga yaran Fulani fiye da yaran gari yau. An kasa bin hanyoyin da za a bi a samu yaran nan a zauna da su, ba wai a tozarta kowa ba. Ya kamata mu akan mu kiyamun lele. Tiban arewa ku hada kanku, dubi shi mi an matsalar Hillani, a hada da kungiyoyin addini, a hada da kungiyoyin mai yake Allah.
To kowace gudunmuwa ya kamata su kansu Fulani su bayar wajen shawo kan matsalar da ake zargin su akai. Wannan ce tambara da niwa wani dattijo na kabilar Fulani, kuma tsohon shugaban kungiyar mai yake Allah a babban birnin tarayya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji.
To abinda ya kamata su kungiyoyin Fulani su nemi Fulani nan da kuma mutanen gwamnati a zauna, ba wani ba hulata ne da yasa inda ake sayar da AK-47 makiyayi, amma an she mai zanu wani ya zo ya samu ra'ayi ko ya zo bindiga ya bashi. Gwamnati ya kamata ta nemi duk waɗannan da suke sayan bindigogin nan su basu su halaka mutane.
Ci gaba da tabarbarewar lamarin tsaro ya kai ga malaman addini a Najeriya suna ganin mafita kawai ita ce jama'a su koma ga Allah. Dr. Jabir Sani Mehulla malami ne na addinin Musulunci.
Allah yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun, mun rike su da azaba amma basu sadu da basu koma ma ubangijin su. Wannan yana cewa duk lokacin da Allah ya rike mutane da azaba yana son su sadu da ni, yana son su daina wani mugun aiki da suke ne su koma ma ubangijin su.
Shi ma Rabban Yakubu Dauda malami ne na mabiya addinin Krista.
Kashiwa gabanin mu su tausaya ma al'ummar mu ta arewa, su tausaya ma ƴaƴan mu, su kuma tausaya mana. Mu koma ga Allah, su kuma su duba na waya da suka yi alƙawali, suka yi rantsuwa za su kula rayukan jama'a, dukiyoyinsu sun ce za su kare. Mun sani Allah shi ke tsare kowa, amma su kamanta a nasu sashi.
Kila idan aka yi amfani da waɗannan shawarwarin a iya samun mafita ga waɗannan matsalolin da ke dagula lamura a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni farao ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance ci da muryar Amurka Madiya Kokwara ta sayi har labaru.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli muna dauke da bayani a game da binciken tsirrai harsashen yanayi a Niger da kuma batun dawowar Amurka kan yarjejeniyoyin da aka cimma a Faransa wanda aka fi sani da Paris Agreement. Dangantakar da ke tsakanin yanayi da aikin noma tamkar dan juma ne da dan jumai, ta yadda ayyukan da yake shafar dayan a lokuta da dama. Cibiyar binciken tsirrai ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta kaddamar da wani bincike domin samar da irin tsirran da za su iya jure yanayin ambaliyar ruwa da fari, kamar yadda shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Isiyaku ya shaida mun.
Yanayin
ambaliya sannan masananmu za su kalli halin da kowanne su ya shiga har mutum ma wanda zai iya jure wanzuwa a wannan karkashin yanayin ambaliya din da wani yanayi ne wanda al'ada ga masara wani yanayi ne mai wahala a cikin irin nau'ukan da muka sani to amma shi bambancin halitta akan yi gangakatar lokaci zuwa lokaci ka samu wani abin da baka tsammani mataki na biyu da muke sa rai shine da zaran mun samu da nau'o'in da suke dauke da irin halin jurewar wannan ambaliyan tsawon lokacin da muke so su za mu sa su a cikin jerin aure-aurenmu da za mu yi na masara wanda za mu inganta waɗansu masara waɗanda ba su da wannan halayya ko mu kai lokacin da za mu ce wa jama'a ga wannan iri shi muka zabo wanda zai iya jure yanayin.
Yan shekarun nan kuwa sauyin yanayi ya sa yanayin da aka saba da shi iyaye da kakanni ya sauya dalilin da ya sa muka yi wa shugaban ma'aikatar harsashen yanayi ta Nijar tuktukatar lalawar gajiya tambaya a game da harsashen ma'aikatar ta bana ga kuma abin da ya shaida.
Lokacin sanyi dama an ya gurguzo mu shi ma anan mutane sun zo sani ya ne bana sanyi za a yi sosai ne ko kuma a don sanyi ba za a yi shi ba sosai sai yanzu harsashen da muka yi bana ya nuna cewa lalle ba za a yi wani sanyi ba sosai a wannan lokaci na sanyi wanda muke cikin shi a Niger dai lokacin sanyi average daga mid December ke fara sai kare February to duk December har zuwa mid January zahi ma aka yi sosai kamar yanda harsashen namu ya nuna cewa bana sanyin zai zama wani guri madadaci wani gurma zafi za a yi sosai nan ne ake kasance watan December da January gaba-gaba kuma ina ji cikin April za mu fara kuma sabon asashe inda zamana bana za ta kasance a ita ma tunda yana amfani sosai ga manoma da makiyaya wanda da shi ne suka dogara a Niger.
Dr. Yusuf Sali malami ne a tsangayar ilimin kasa wato geography a jami'ar Kaduna bayan da na masa tambaya a game da muhimmancin matakin sabon shugaban Amurka Joe Biden na dawo da Amurka cikin yarjejeniyar Paris Agreement sai ya amsa cewa
Amurka tana daga cikin manya-manyan kasashe na duniya wanda suke taimakawa wajen gurbata yanayi wato dawowarsu yana da fa'ida sosai saboda in har suka dawo Amurka jagora ce ga baki da ita a duniya za a samu raguwar gurbacewar yanayi saboda shi wannan yarjejeniya na Paris yana son manya-manyan kasashe na duniya wanda ke su ne suke da manyan kamfanoni su rage gudunmuwar da suke bayarwa wajen gurbatacewar yanayi mu nan Afirka wannan mataki da ya dauka zai taimaka mana sosai saboda wannan tallafi saboda shi gurbacewa yanayi kuma an ce shi dumama yanayi yana da illoli da dama kuma yana neman tallafi sosai to tallafin da America za ta ba wa kungiyar duniya wanda za a yaki wannan gurbacewa yanayi shine zai taimaka da kuma ya zo mana da hannu mun kanmu nan wuraren saboda daman mu yawanci abubuwan da muke amfani da su abubuwa ne wanda su ma kamfanonin mu suna jawowa amma Allah ya taimake mu muka samu muka amfana daga abin da America za ta saboda za ta ci gaba da bincike da kuma yakin gurbacewa yanayi to ana sayar insha Allah abubuwan da suka ci gaba da ganuwa kamar na shi clean fuel wanda ake cewa hydrogen yanda ake amfani da shi da kuma wanda za su yi amfani da shi da kuma yanda za a canza injina da muke amfani da su saboda su koma su ringa amfani da mai wanda bai da gurbatacewa ko kuma wanda zai taimaka wajen gurbacewa yanayi.
To mai sauraro anan za mu yi sallama a yau sai mu haɗu a wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai bakin namu Professor Muhammad Isiyaku, Dr. Kacala Lawal Gabciya da Dr. Yusuf Sani, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya. Ma'assalam. Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Sharhin jaridun namu na wannan mako ne da jaridar Dusahir ta daidai kasar Jamhuriyar Kamaru an da tsoro don mana cewar wajen kasar ta Kamaru za ta dauki malaman makarantu sama da 3,000 aiki a faɗin kasar baki ɗaya sai dai kashi 50 daga cikin malaman za su fito ne daga arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Emergence kuma ta ce ɓangaren ilimin kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun samu masu saka hannun jari a wannan ɓangaren sama da kamfanoni 175. Jaridar Economy ne kuma ta kasar Kamaru ta hango mana cewar yanzu dai kasar Kamaru ta sake sabanta alakata da kasashen Turai wajen ganin cewa sun tallafa wa matasan kasar Kamaru wajen basu ayyukan yi. Jaridar Lesuwa kuma ta ce mutum 1200 ne dai a yanzu haka suka amfana daga tallafin na shugaban kasar Kamaru na kayayyakin masarufi musamman ma a jihohin ƴan aware waɗanda suke na ballewa daga fadin kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Integration ta ce kudaden sefa waɗanda ake amfani da su a kasashen nahiyar Afirka amma waɗanda kasar Faransa ta yi musu mulkin mulku wa'adin su yana neman kawo jiki. Yanzu kasar Kamaru tana ta tunani ta Allah za ta yi ta giro kuɗin ta na ƙashin kanta. Jaridar Le Messager kuma ta gulmata mana cewar tsohon ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Edgar Alemu Bengo wanda yake garma a gidan yari yau sama da shekaru 5 a yanzu haka dai yana neman shugaba biya ya masa afuwan domin ya fito daga wannan ukuban da yake ciki. Jaridar Independent kuma ta ce tsohon kaftin ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yanzu dai yana mafarkin cewar ya zanto kamar tsohon takwararsa shugaban kasar Liberia George Weah wargila shi ma ya zanto shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shi jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Financier de Afrique anda ita kuma ta ce yanzu dai kasar Kamaru da takwararta kasar Guinea Equatorial sun sake kulla waɗansu halakansu domin ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasashen nasu. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Na nuna damuwa matuƙa da matakin da mahukuntan Rasha suka ɗauka nazartar da hukuncin ɗauri kan jagoran 'yan adawa Alexei Navalny na tsawon shekaru 2 da wata 8 a gidan kasu, wanda hakan ya maye gurbin dakataccen hukunci da hukuncin ɗauri a gidan yari. Kamar kowane ɗan ƙasar Rasha, Mr. Navalny na da 'yanci kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. A cikin wata sanarwa, dole Rasha ta mutunta 'yanci da karrama mutuncin bil'adama da amincewa da 'yancin faɗan albarkacin baki na ƙasa da ƙasa kana da damar yin taro cikin lumana. A lokacin sauraron ƙarar kamun yanke hukunci, Mr. Navalny ya ce a yayin da hukumomi ke iya kulle shi, to su sani ba za su iya kulle dubun dubatan 'yan ƙasar Rasha ba. Mutane za su daɗa fahimtar haka, kuma lokacin da za su fahimci hakan yana nan tafe. Duk ƙarshen alewa dai ƙasa za ta koma, don kuwa ba za a iya rufe ɗaukacin mutanen ƙasar ba. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Rasha a garuruwa da biranen ƙasar sama da 120 ne ke fitowa kan titina fiye da mako 2 suna zanga-zangar lumana akan rashin amincewarsu da kama Alexei Navalny da neman a sake shi. Sakatare Blank ya ƙara da cewar gwamnatin Rasha ta gaggauta sakin Navalny ba tare da wani sharaɗi ba, tare da ɗaruruwan 'yan ƙasar da aka kama su ba bisa ƙa'ida ba a makonnin nan, saboda kawai sun yi amfani da damar da suke da ita, ciki har da damar faɗar albarkacin bakinsu da taro cikin lumana. Matsayin kotun kare haƙƙin bil'adama ta ƙasashen Turai shi ne hukuncin da aka yanke wa Navalny a 2014, wanda da shi aka kafa hujja yin wannan hukuncin ya saba wa doka kuma bi ta da kullin siyasa ne. Matakin da ake ɗauka yanzu kan Navalny, wanda aka fara da kama shi a ranar 17 ga watan Janairu, duk ci gaba ne kawai da take haƙƙin shi na bil'adama da tabbatar da an karya shi a siyasance, kamar yadda kotun Turai ta shaida a baya. Duk da cewar muna aiki tare da Rasha don cimma wasu manufofin Amurka, a cewar Sakatare Blank, za mu ci gaba da bibiya tare da ƙawayenmu don tabbatar da mun ɗau mataki kan Rasha saboda ƙin mutunta 'yancin 'yan ƙasarta. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin, nake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.